Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wannan shiri na musamman dake gabatar da hirar da sashen Hausa yayin da ƴan takarar manyan jam'iyyun siyasar Najeriya. Wato shugaba mai ci da Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC da kuma ɗan takarar babban jam'iyyar Hamayya PDP tsohon mataimakin Najeriya Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa. Idan kuna biye da mu, kashin farko na hirar da muka kawo muku ya ta'allaka kan harkokin tsaro. Daya daga cikin batutuwa da jam'iyyar APC mai mulki ta yaƙi neman zaɓe a shekara ta 2015. Muka kuma tsaya inda Aliyu ya tambayi Alhaji Abubakar ko rashin makamai ne ko kuma zuciyar yaƙi ta hana shawo kan ƙungiyar Boko Haram, sai ya bayyana cewa
duka biyu domin mutane da yawa suna zato cewa ba su kayan yaƙi wanda ya kamata, su da kansu ma suna faɗa ba su kayan yaƙi da ya kamata, da kuma akwai kasuwanci cikin harkan yakin ne wajen su manyan sojojin da sauransu, duk ana waɗannan zarge-zarge.
Wasu matsaloli na tashin hankali su ne na ƙabilanci da na addini, su kuma a cewa wazirin Adamawa ne shugaban Najeriya ya zaɓi da su.
To ai ƙabilanci da kuma kawo addini rashin adalci ne. Idan shugaba ya yi adalci ya ba kowace ɓangare ko kuma kowane addini haƙƙinta.
Yanzu kana jin kan ba a ba su wannan haƙƙin?
A babu. Babu, gaskiya babu.
To bani misalin yadda kake ganin ba haƙƙin ba.
To bari in baka misali, ka ɗauki shugabancin jami'an tsaron ƙasar nan gaba ɗaya kusan waje mutum 20. A cikin kusan mutum 20 ɗin nan watakila mutum ɗaya ne ko biyu daga kudu. Sauran duk daga arewa ne, kuma a ce kusan yawancin su addini guda. To kaga ba nuna adalci nan ba. Ina adalci?
Kana jin zaman su ƴan gefe guda, ƴan addini guda, ƴan ɓangare matsala ne
tunda dokokinmu da kuma tsarin mulkinmu ya ce in Allah ya baka shugabanci kai ba ma kawai dokokinmu da tsarin mulkinmu ba, addininmu ma ya ce kai adalci in Allah ya baka shugabanci. Ba tare da ko bambancin addini ko kuma na ƙabilanci da sauransu ba, addininmu na musulunci.
Kafin ma a zo a fara wannan matsalar manoma da Fulani aka yi fama da ita a yankuna daban-daban na Najeriya, musamman galibin duk rikicin na arewa suke faruwa, me yasa arewa kawai na abubuwa suke faruwa ne?
To abinda ya sa suke faruwa arewa, na ɗaya dai arewa kawai ke da filin noma. Na biyu dabbobi da masu dabbobi kuma duka arewa suke. Abinda kawai ni ya dame ni, me yasa tunda aka halicce muka tashi manoma da makiyaya suna zaune tare kuma suna zaune zaman lafiya, me ya kawo wannan rashin zaman lafiya yanzu? Abinda ya kamata kenan mu bincika. Abinda nake ji ya kawo shi shine akwai sabon rashin fahimta, ma'ana mu lokacin da muke ko kuma muka tashi yara, abinda muka sani shine sarakunanmu suna iyakacin ƙoƙarin su samu fahimta tsakanin manoma da kuma makiyaya. To yanzu an ce daga mai anguwa, daga mai jimilla, daga mai hakimi, daga sarki bai da abin fada a wannan yanayin zamantakewa din. Kuma zamantakewa nan abu ne na gargajiya. Sai aka ce sai ƙananan hukumomi, sai chairman ko local ko kansula, kuma wani lokaci bai wuce shekara 25 ba ko shekara 30. To bai da ɗauki misali ko experience ne ake cewa da
turanci
fahimta ko fasaha yadda zai kawo fahimta tsakanin manoma da makiyaya, kamar yadda da sarakuna ko kuma masu angunai ko kuma
amma a can da ya ake samar wa mutane wurin kiwo kuma manoma ba bata musu gonar kiwo ne.
Da yadda ake yi, kowace lardi na sani a arewa tana da filin kiwo, ma'ana lokacin damina sai shanu a tura su inda suke kiwo, lokacin rani bayan da an kwashi amfanin gona sai a sako su su zo filayen da aka yi noma ko kuma gonaki inda aka yi girbi sannan nan kuma su shiga su ci abincin da za su ci to duk wannan yanzu an daina shi
to yanzu in Allah ya sa ka zama shugaban kasa ce ina za ka bullo wannan rikicin na manoma da Fulani
da farko dai zan kira zan sa kira taron shugabannin waɗannan manoma da kuma makiyaya a samu a zauna a fahimci juna daga nan kuma a tsara yadda za a yi a samu zaman lafiya da juna don ba yadda za mu tilo
bari kuma mu koma kan hirar da Aliyu yayi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari
kada mu dawo ga magana Boko Haram din nan suna samun sa kai hare-hare akan barikokin soja ko kwanan nan sun kai a mutele da sauransu me yasa kake jin cikin samun nasara kai hari wajen sojoji amma fararen hula sun kan samu da kusa
ne to ai juya kan da suke a mutane kenan da na faɗa ko da yake na ce yawanci yara ake ma ɗan shekara 15 da kasa tunda su sojoji ba za su hana mutane a cikin fararen kaya ba su zo su wuce su abu saboda haka su za su je su gaya masu ai ga inda sojojin suke ga kuma yawansu tana ma waɗansu wanda sojojin ne ke aikawa ko su so musu abinci ko su so musu lemu ko wani abu daban saboda haka irin wannan yaƙi wanda ba da ƙasa ake yi ba yana da wahala ƙwarai da gaske amma dai su mutanen arewa maso gabas ku je ku tambaye su sun san bambanci tsakanin zomu da abin da ke abubuwa biyu
tana da damuwa game da rawar da kungiyoyin kasashen wanda suke taka domin kwanan nan na ji sojoji sun hana wasu kungiyoyi irin su amnesty shiga cikin wannan suna cewa suna taimakawa yan boko haram akwai ƙarin hasken da za a yi kan wannan
a'a dalili saboda ni ina duba jarida kan ga jarida amma ba ni da lokacin duba jarida da yawa ina mata kallon kamar littafin hotuna ne in duduba in gani sai in aje su mutanen da suke arewa maso gabas sun san yadda lokacin zafi yadda wurin yake da zafi yanzu kuma sun san yadda kura take da sanyi kuma da daddare saboda haka waɗanda suke kai ma labari ga waɗannan mutanen ƙasar waje yawancin su zama suke yi ko a hotel su zanna su kai labari tunda kuɗi za a biya sun suka kai labari su yi waɗannan maganganu amma kamar yadda na ce ku tambaye su mutanen da suke zanne a arewa maso gabas su ga bambanci tsakanin lokacin da muka zo da yanzu
don kaga wata matsala ita ce ta yaƙe-yaƙe da ke faruwa tsakanin manoma da Fulani ne aka yi zuwa yanzu a gwamnatin nan tata game da kashe wannan wutar
wannan izgili an kawo batun ƙabilanci da na addini har ma a koɗin suka ce wai ni ina kama da makiyaya na yadda ni ba Fulani ne kuma ina da shanu tun da na tashi hayyar
wale ana nuna ba mutum ka rage da
to
shanun ka
to so laifi ne wahalar da aka samu shine shigowar sahara da yawan mutane no da kuma irin bannar da aka yi matsari irin wanda Allah ji kare su sardauna suka yi inda an fidda burtali da makiyaya aka yi damdam na ƙasa aka sa famfo mai amfani da iska duk waɗannan wasu da suka zo wasu manya sai suka ɗauka suka maida su manyan gonaki to mutum yana da saniya 100 ko 50 ko metan in ta cikara duk inda ruwa yake sai ta nufi wurin ba za ka iya hana ta ba to an zo an ɗauki burtali an zo an ɗauki makiyaya shi ya sa abin ya ɓace ai dama can akwai shi to sai suka kawo shi a nan addini to amma mutanen da aka kashe ake kashe a taraba a zamfara sun fodin da ake kashe a taraba da banu a jindus to amma kaji izgili sai kullun a rika shawai sha'anin addini ne sha'anin kabilanci ne wannan tsohon abu ne kwarai da gaske kuma mutane sun ba su so su san irin tafiyar Gaddafi yadda aka kashe shi ya kawo masifa a Afirka, balle Afirka ta yamma. Saboda lokacin shekara 43 da yayi yana shugabancin wannan kasa, akalla shekara 20 cikin 43 din nan ya dauki matasa daga Mali da Burkina Faso da Niger da Nigeria, ya koya musu yadda za ba a koya musu ko ba sai da za su yi haji su kare shi saboda abokan adawar shi na kasar shi. To suna kashe shi, dama sun san waɗannan abokan adawa, suka kama na kama suka kashe, sauran suka gudu da makamansu, su ne wasu suka zo wurin Boko Haram. Su mutanen akalla Benue sun san makiyayan Najeriya ba su ɗaukar komi fiye da sanda a da sai ko adda wani bin su sari itace su ba dabbobinsu, amma sai ga waɗannan su iya amfani da bindigar zamani.
To sai ku kasance da mu ranar Lahadi a shirin Zaɓe ko Naɗi domin jin abin da ya bambanta waɗannan 'yan takara da kuma dalilansu na nema ko kuma neman ci gaba da shugabancin Najeriya. Yau dai a nan za mu ja birki. Yanzu a madadin Aliyu da dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri, ke muku fata alheri da kuma fata za a gudanar da zaɓukan cikin kwanciyar hankali da lumana.